إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Talata, wanda shine yammacin 24 ga watan Rabiul Awwal, jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 10 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ishratul Nisa, wallafar al-Imam al-Hafiz أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي. الله أبنجي يغفر تامش بطرد دوغوان دن شبا زامو تاشي كيس إيا إند مالان الإمام النسائي كي شوا باب حب النساء، باب اللي كي مغانا أكن كونر ماتا سم ماتا. فالإمام النسائي كي أخبرنا الحسين ابن عيسى القومسي قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace hubbiba ilayya, lalle an sanya mini kauna mina duniya, daga cikin ababen duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mini kaunan annisa'u mata wasibu da kuma turare waje ila qurratu aini fi salat, sannan kuma an sanya sanyin idona akan sallah. Qala akhbarana Ali ibn Muslim at-Tusi qala haddathana Sayyar qala haddathana Ja'far qala haddathana Thabit an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, sai kawo isnadi har ila zuwa ga Anas. Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace hubbiba ilayya, annabi ya ce hubbiba ilayya nisa'u wa tibu, an sanya mini kaunar mata da turare waje ila qurratu aini fi sala, an sanya kuma dadin sanyin idona a cikin sallah. Al-Imam an-Nasa'i kamar al'ada shi da ya saba ya kara cewa akhbarana Ahmad ibn Hafsin قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم وهو ابن طهمان عن سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس قال لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد النساء والخيل. يجي باب ولا ابدا النبي يكي كونا صلى الله عليه وسلم ادوني النم bayan mata da dawakai. To idan muka koma baya daga babin da ya kulla da yace babu hubbin nisa, babin da ke bayani akan san mata, wato yana magana akan dabi'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci maza akai. Allah ya halicci maza da dabi'an san mata, kuma kar mu manta mun yi magana akan lafazin mata yana zuwa da ma'anar matan aure, shine al-ma'anul akhas. To baya ga cewa dama dabi'ar maza ne su ga mata su ce suna so kuma su aure su, ko su nemi su aure su, ko su nemi su nuna musu kauna, zai mana bayani a cikin wannan babin abinda yake shari'a ta goyi baya, shari'a tana so game da wannan soyayya. Kamar yadda Allah ya halicci mutane da son wasu abubuwa daban-daban, kuma a cikin kowane abu da Allah ya halitta ya halitta mutane ɗabi'ar son shi, ya ware musu wanda ya halatta. Allah ya halicci abinci iri daban-daban, tsirrai da ƴaƴan itace da abubuwan da ake sarrafawa a yi abinci, sai ya halatta wanda yake a tayyibat, ya haramta al-khaba'is, ya halatta tsini da zoɓo, ya haramta giya. Allah ya halicci ainihin wato dukiyoyi waɗanda mutane suke so suke kauna iri daban-daban da gidaje da motoci da kudade da mulki da sauransu ya halarta wanda ya halarta wanda suke sun dace da rayuwa da mutunci ya haramta sata ya haramta riba ya haramta chata da makamantansu wanda dukkan su hanyoyi ne za a yi tare da dukiya ta hanyar su to aka ta fuskar mata da gaskiya abin da ke tabbatar da cewa san mata ɗabi'a ce jibilliya wacce aka halicci mazaje a kai shine kasancewar mutum na ɗaya da Allah ya halatta shine Adam alayhi salam annabin Allah kuma uban mutane da Allah ya halicce shi da Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha da Allah ya halicce shi abu na gaba da ya yi mishi kafin ya mishi gida kafin ya mishi wurin kwanciya kafin ya bashi kuɗi da wadata da aljannan ma da aka saka shi sai da aka halicci mata da suka shiga aljannan kun ga yana cewa abu na gaba da yake bukata bayan kasancewar shi miji na miji dan adam shine azwaj a cikin hikima da tsarin Allah ya bashi wannan kyauta ta mace sannan kalli abinda Allah yake cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa zurriya hakika mun aiko annabawa gabaninka ko muka sanya musu azwajan mazaje sori mataye wa zurriya da kuma yaya dan na cewa hatta annabawa da dukkan darajar da suke da ita da dukkan alfarmar da Allah ya musu wanda sun fi kowa a cikin halittun Allah Allah subhanahu wataala ya ba su wato mata da yaya kamar da ya ambata to haka nan a makoma amma kuma wato aljanna Allah ya sa mu shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin abubuwa na jin dadin rayuwa waɗanda ya tana dawwa bayin sa waɗanda ya sa aljanna daga ciki ya ambaci akwai mata wurare daban-daban ya ambaci yalbasuna min sindisin ko wa istabraqin mutaqabilin kadhalik wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin amin ga an ambaci abin da za su sanya na sutura sannan kuma Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin 'ain sannan muka auren musu da mata waɗanda suke katangaggu tsararru sannan a cikin aljanna ya da una fiya bi kulli fakihatin amin za su dinga kira cewa a ba su za su dinga yin oda ana ba su kayan marmari kayan marmari masu daɗi iri daban-daban haka kalli fadin Allah ya kwatankwacin wannan mutakilina ala surin mutaqabilin wa zawwajnahum bi hurin 'ain kusan wannan tayi kama da waccan haka fadin Allah irin hurun maqsuratun fil khiyam mata waɗanda suke katangaggu a cikin dakuna lan yatasunna in su qablakum wala ja da ire-iren waɗannan ayoyin da suke nuni zuwa ga cewa a cikin aljanna daga cewa banda za a mura na jin dadin aljanna akwai mata to wannan yana nuni zuwa ga wannan wata hanya ce ta dabi'a da Allah ya halicci mazaje a haka to kamar yadda na ambata a ran nan mu a cultural context din mu na Hausawa muna ka cewa ne yana son mata to ba kalmar yabo bace to kar ku kawo wannan to mun ba Hausa abin da yake faɗa haka abin da yake nufi shine namiji ne ga nagane ya ga wannan ya ce yana so ya ga wannan ya ce yana so har ya wuce kima ko ya wuce abinda shari'a ta halatta ne shi aiki ne to ba irin wannan bane to muna san wasu dabaran sun jira wannan hadisin sai su fassara shi da irin al'adar da suka sani al'adar Bahaushe ko mutumin arewacin Najeriya ko ire-iren su masu cewa masu fadan kalmar san mata da nufin aibatawa to ban shi aiki magana ba ana nufin san mace matar aure za mu faɗi abin yadda malamai suka fassara shi insha Allah wannan kenan to a ban so na tsawaita mana surutu game da isnadoji domin ba zaman ajini ne kala isnadi da sauransu ba amma babu laifi dan kankanin jawabi wanda ba a rasa ba saboda abinda ba a dan kasa kamawa ba dan dai kuma kai wannan sunan a ta tsallake sa haka kamar kai ana shafa labari ba zai yi ba gaskiya saboda Allah الإمام النسائي يروي أن حديث لفرقو ديكاو بجمال المنشي الحسين ابن إيسى القومتي سنن كان حسين ابن عيسى ابن حمران القومتي هكا أيكي تشي مسا قومتي من سنن وانا قريني أكثر أفغانستان أين جو أكتشي أنا تشي كوماشي su sai malarabawa nauyi a baki ko sai suka maida wannan kudin zuwa ku kamar yadda in ya murda da iya Hausa ba zaki dukka sai ne ta ka ko wanda ya ce karago zai ce karago karago wanda ya ce kwaya ba sai ya ce kwaya to haka sai larabawa wannan ku mash sai musu nauyi sai suka maida shi ku mash ko mun gani al-qumati ana mushi al-kunya da Abu Ali Addani gani babban malami ne cikin malaman hadisi malamin arabiya ne ya rashi ka ta 247 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i kamar da muka ji anan duka firoto hadisin shi a cikin tafin su shi kuma yana riwaya daga Affan ibn Muslim as-Saffar Abu Uthman wani babban malami mutumin garin Basra wanda ya ce ga ta 220 Affan ibn Muslim babban malami ne iyakan malami ba taba gane irin shi ba wannan zamanin da muke rayuwa yana daga cikin jalil jama'a shi kuma yace daga Sallam Abul Munzir Sallam ibn Sulaiman kenan Sallam ibn Sulaiman al-Kufi duk yake mutumin Basra ne amma ya zo na kasar Kufa wannan mutumin guda biyu ne Sallam Abul Munzir wasu suna ganin ibn Sulaiman ne akwai kuma Sallam ibn Ad-Sahaba ko dai a dauka duka mutum daya ne kamar yadda wato abin nan yayi shi Ibn Abi ni haka a cikin Al-Kamil ko kuma da wasu malamai suka rarraba su abin da sai Ibn Abi ni haka saboda a cikin littafin Akhlaqun Nabi na Abu Sheikh Al-Asfahani isnadin nan na wannan riwaya yazo karar da salam sunna cewa salam 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 Ibn Abi Sahaba ya zo haka karara da haka sai aka dauka shi din ne dai san fasin ne wallahu alam to kuma dai wannan ne a ciki babu wani iskali game da shi domin fika ne dukkanin su din shi kuma wannan yake cewa daga Sabit Ibn Aslam al-Bunani kenan babban dalibin makaranta Anas dan Malik wanda yake ta 127 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga Anas dan Malik wannan dake aiki a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda maman shi ta kawo shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan hijira ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi aiki shekara goma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki yace annabi bai taba ce min me yasa kai kaza ba ko me yasa baka kai kaza ba saboda hakuri ba wai dan baya da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aikin shi wata rana kamar yanda Muslim ya ruwaito sai ya ji shiru 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 bai dawo ba ya bi sawon shi sai ya ganshi kawai a tsaya kan titi irin yanda yara suke suna ta wasa suna oji oji ko suna kallon layi ko wane ne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi yace ina sakona yace ina kan hanya ne mana ya tafi bai isa ba kuma bai dawo ba Anas ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya zama ɗaya daga cikin mafiya yawan ƴaƴa a tarihin musulunci yana da ƴaƴa sun fi 150 ƴaƴan shi kawai domin ya taba tambaye wata dace yace yanzu ƴaƴa na nawa ace to dai an birna guda 100 guda 100 sun mutu sauran kuma sai an kirga to Allah ya mishi arziki na ƴaƴa da arziki na gona sannan ya dade a duniya ya daga cikin sahabbai na ƙarshe ƙarshen mutuwa wanda suka mutu daga ƙarshe ƙarshe ana cewa ya rasu ne shekara ta 104 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana tsammani kenan a take shi kwarai da gaske Allah ya tsara masa yadda shine yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama hubbiba ilayya min ad-dunya at-tibu wan nisa'u waju ila qurratu aini fi as-salah an sa mana kaunar a cikin ababen duniya guda biyu Allah ya sa mana kauna Allah ya sa mana kaunan mata da kuma turare sannan ya sanya jin dadin rayuwa ta a sallah to abu na farko shine me ake nufi da kauna da aka sanya mishi ta mata ko me yasa aka sanya mishi wannan kauna me yasa kuma aka sa mishi kaunar turare abinda malamai suka ce kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin littafin shi Izatul Lahfan amma sayyid ash-shaytan yake cewa babu aibi akan mutum fi mahabbatihi li ahli ya kaunaci matarsa wa ishtahi laha kuma ya gwada mata kauna din yace illa idza shagalahu dhalika amma mahabbati ma huwa anfa'u lahu sai dai in ya aibata shi ne idan kaunar matar shi ta sanya shi ya zama ya manta da kaunar abin da yake gaba da kaunar mata kaunar Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaunar mahaifiyarsa kaunar addininsa idan mutum ya sake ya kaunaci wata matar shi har kusawa ya samu matsala game da addinin shi ko ya samu matsala game da Allah ko game da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko game da mahaifin shi misali to wannan shine kaunar ta zama abun aibatawa sannan kuma yake cewa tabi'a ce yayi dogon magana yace shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu cewa yana kauna daga sababan da yake kauna yana kaunar yusbul ma al barid nabi yana son ruwa mai sanyi yana son zuma yana son farin sutura yana son doki kamar yadda muka ce yana son nama na karfasan akuya don na gun da yake so san da yake musu so ne wanda yake bai saba wa dabi'a ba don ba zai je sata ba ba zai saci kudi ya je siya ba ba zai ci na haram ba dan mutum yana son sutura iri kaza wannan dai mutum ya saci kudin gwamnati zai sayi wannan sutura dan mutum yana son mace iri kaza wannan dai nufin wannan matan mata wani ce ya dinga kwatanci da ita ko ya je ziga ta tarbu da mijinta ko ya je ya yi mata wani asiri ya mallake ta da karfin asiri duk wannan bai halarta gare shi abin da yake mai kyau gare shi shine ya ganta yana so ya aure ta kamar da manzo Allah sai yake cewa lam ara al mutahabbayn illa zawaj ba abin da yake da masu kauna juna guda biyu face su aure haka ibnu qayyim yake wannan magana haka a cikin al jawab al kafi liman sa'ala al dawa al shafi yayi wannan magana kwatankwacin wannan inda yake magana akan fadin Allah wannan ayati yan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yake cewa wannan ba abin zargi bane hadha la yadhammu fihi li annahu halal ba a zargin mutum akai saboda halal ne sannan yake ci gaba da cewa asalin abin da yasa aka saukar da fadin Allah am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli haka ne sai min fadli wala kada ace na ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima wannan aya ta sauka ne lokacin da yahudawa suka dinga aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya cika san mata kun ga yayin wannan daga cikin abin da makiya suke ganin cewa abin aibata manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah matan shi na wuri yake so mu kiyaye wannan kuma ya so su yi girmama su yi girmama dangin su yi girmama ƴan uwan su su kuma su ruwan manzo su kuma suna son mata na gari waɗanda suke fasikai da karuwai da mutanen da ba na kirki ba amma kuma suna zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi kuma yana matan shi kauna shine sai Allah ne musu da martani yake cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi dangane suna yi wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake nufi da mutane ana suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada akan abin da Allah ya bashi na falala wala kad atina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima hakika mun baiwa zuriyar gidan annabi ibrahima littafi alqur'ani kenan da hikima sunna kenan kuma mun ba su shugabanci mai girma shugabancin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabancin addini yafi kowane irin shugabanci to haka ba abin zargi bane to kamar yadda nake muka sa wannan tambayar me yasa aka ce aka samu shi a cikin dukkan zuriyar lillahi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatin muqantaratin min al-dhahab wal fiddati habba karshi me yasa Allah ya zaba mishi mata a ciki malamai sai kokarin su fitar da hikimar da ke cikin wannan daga cikin abin da suka ce ko dai saboda Allah ya yawaita mai sirkai saboda idan sirkan shi suka yawa wanda ya samu faralar kusanci da shi za su ƙara yawa domin zumunta tana faruwa ta hanyar ƴan uwa dangi na sama iyaye da kakanni da dangi na ƙasa ƴaƴa da jikoki da kuma ta hanyar sirkai kamar yadda Allah yake cewa wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira sai wannan aya ta tsamu daga jin mutan kasan Allah ne ba wanda yake wannan magana sai dai Allah kalli gabobin magana wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira abin da ke cikin wannan ayar na karatu jama'a ba da gangami bane ba zai yi shi a nan ba gaskiya wannan aya ba za ta yi a magana ta nan ba amma dai muhalli sai shi ne da Allah yake faj'alahu sai Allah ya sanya dan adam nasaba dangantaka wani dan wani ne wani jikan wani ne wani kanin wani ne wance ai ko wance nasaban kenan wa sihra da kuma sirkai to duk inda mutum yake yana da waɗannan dangin na farko by birth da zaran an haife shi za a haife shi cikin wata dangi su ne nasaba da zaran ya girma yayi aure ko ta girma tayi aure za ta ƙara sababbin dangi su ne surkanta uwar miji uban miji kanwar miji yan miji kanin din miji duk bayan uwa bane duk da yake ana samun ta tafi da zako ta tafi da zaba anan kasar bane har wani bincike ta makarantawa kasar Laraba ma aka yi shi akan alkanna sune bularaba suke cewa uwar miji take alkanna الكنة وعلاقتها بزوجة الابن دنجنتك أكانو أور مجي دما تتا wannan rikicin da yake zan ba a rasa shi ko ina dan haka dai sama sama an san masa hankali da masu mutunci wasu ta rike girmanta wasu ta rike nata matsayin sai a zauna lafiya an ba ta maka ba kuma an samu yan zuga su sa dan dan da mijin a tsakiya ya ta shan wahala ya rasa wanda zai goyi baya in ya goyi baya matar shi ko su ta tsine mai shi goyi baya shi matar shi ta hana shi abinci ya shiga cikin fitina da damuwa ba haka maza suke samun kansa a wannan larurar ba Allah shi kyauta to suka ce saboda turkan shi su yawa zuriya su yawa dangin su su yawa za a samu abin da zai goyi bayan wannan cikin irin magana da Ummu Salama take da take cewa mun ji an ce za ka ƙara aure ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai Allah ka ƙara aure to ka wuri kan wata ce daga kai ki tace kwarai kuwa ma ana laka bi mukhliya ayan wa ba ni kadai bace to in kuwa za ka ƙara wani alheri to ka ƙara a gidanmu zai ce a ko da ma ke ba matata bace to ita wannan ba ta halarta gare ni ba domin mun sha nono ɗaya da mahaifinta cikin ga wato tana ita ma annabi bai ce mata ai wannan ba daidai bane ma'ana ƙara yawan sirkan abu ne mai kyau ko mun gani na ɗaya kenan na biyu kuma suka ce saboda a samu waɗanda za su ruwaito al'amuran rayuwar shi daga cikin gida da yawa na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka rayuwar shi abun koyi ne to duk abin da yayi a gida ana so a samu waɗanda za su ruwaito to mata ɗaya ba ta yawo tuwa duka ba mace biyu ba za ta iya ba mace uku ba za ta da haka bari ya tara su da yawa shi za ki ga cewa ga abubuwa nan da dama da yayi a gidan sai wata ce ta taba gani wata ce ba ta taba gani ba wata ce ta taba ganin shi kaza wata ta ce a ba ta taba gani ba to inda a ce mata ɗaya ce wannan da wanta kawai ta gani shi kadai za mu ji labari kenan sauran ba za a ji labari ba malamai suka ce yana daga cikin hikima a samu waɗanda za su ruwaito a bayanai game da shi da yawa na uku kuma malamai suka ce abin da yasa Allah ya bashi wannan shi ne saboda Allah ya cika mishi lada domin zama da mata da yawa zai bashi lada da yawa daga ciyar da su da kula da su da haƙuri da su wanda zai ciyar da mata ɗaya ladan shi bai kone ciyar da mata biyu ba wanda ya ba da mata biyu ladan shi bai kone zama da mata uku ba wanda zai yi haƙuri da mata biyu ya kone zai haƙuri da mata ɗaya haka ne ko to yana da mata guda tara sun taba haɗe ne kai duka suka mai fushi to wanda haƙurin da yayi da su duka ya fi na kowa kenan to dan Allah ya riga ya sa zai girmama mishi ladan shi shi sa ta zazzabin shi ya fi na kowa zafi saboda a girmama mishi lada duk wannan malamai sun karfi fitar da su a matsayin hikima da yasa Allah subhanahu wataala ya ainihin wato a bashi mata da yawa da sannan ta bangaren turare wannan abin da aka faɗa shi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da san tsafta baya san ya ji wani abu mai karni ko wani a jikinsa ko kadan saboda yana ganawa da mala'iku su mala'ika jibrilu da ɗan rakiyarsa kullun suna kawo mishi wahayi to kuma suna son jin kanshi dan haka yake zama koyi cikin turare yakan sanya turare har a ga yana daga a jikin gashinsa wanda ke zuba a jikin kunnensa yakan sanya turare har a ga dabbarar a jikin rigarsa a ga stain din a jikin rigarsa yakan sa turare ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni bai daina kanshi ba duk sanda ya shiga cikin rana ta buge shi idan ya zufa sai a ji zufa tana yin kanshi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da turare shi zaka sai bai taba mai da turare ba kyauta ka da kani ko mai turare baya fulako zai karba kana miƙo ne ga ya Rasulullah shafa wannan zai shafa nan da nan saboda can turare da yake to ita kuma sallah da aka ambata a nan wato ita ce abinda yake samun lahira da ita ita ce abinda yake samun lahira da ita wato kenan waɗancan abubuwan na duniya ba su shagaltar da shi daga neman lahira ba yana daga cikin abin mamaki tunda yake hadisi ne ambata a ƙarshen zamani kamar da yake a cikin hadisi mai kofi cewa mutane za su dinga yin aikin lahira don duniya yanzu ga mutane suna so a ba su sallah wato za su dinga yi don su samu wata buƙatar duniya ko a gaya musu bari su sa su yi azumi mutum ya gama karar yana so ya dinga yin azumi don wata buƙatar duniya azumi ya fi ƙarfin buƙatar duniya manzo Allah sai ya ce ayi as-sawm an Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi to ba a yin azumi don neman cin jarabawa ko don neman miji ko don neman kan uwan miji ko don neman mukami ko neman kujerar siyasa duka yafi karfin wannan sai dai ai dan neman abin da ke wurin Allah a lahira to haka sallama ko mun gani wannan kuskure ya fada cikin mutane da dama suna ganin ba za su je gun boka ba za su je gun dan tsubo ko dan zaki
wai ba za su yin addu'a kawai addu'a yadda aka ce aita ba su yi wata ibada irin ta lahira amma nufin su Allah ya aishi wannan ibadar ya ba su wani abu a nan duniya to wannan asara ce yayi wannan asara ce ba daidai bace ko mun gani asara ce babba sanya wannan muniyar a cikin wata ibada bari na tashi ne sallar dare amma kawai ni ina so ne Allah ya dama wata bukata a nan duniya a'a sallar dare ta fi karfin bukatar duniya dan bukatar lahira ake yin ta samun gafara da tsira da karbuwa a wurin Allah da yarda Allah da amincin Allah da shiga aljanna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwa da yake so baya fasa neman aljanna sa kore shi shine yawaita sallah yakan ce ma Bilal arihna biha ya Bilal da zaran ya shiga cikin wani kunci ko ta damuwa sai ce Bilal ya tambaye Bilal lokacin sallah yayi ne lokacin sallah yayi ta yi sauri ni sauri kamar na sallah mu samu natsuwa a cikin sallah to wannan kenan sai mu je na gaba da malai yake cewa akhbarna ali ibn muslim at-tusi ali ibn muslim at-tusi shi ma malamin su bukhari ne da abu dauda duka malaman shi ne malamin su ne da imamu nasai kamar yadda muka ji anan ya rusuka ta 253 bayan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga sayyar haddathana sayyar ibn hakim kenan sayyar dan hakim abu salama al-ambari الإمام الترمذي لابن ماجه سبط الدعب سنشد وكما شين سايدا عنك رسول سنشكرا تقلبي بيدة كفئين دترا بايد رمو الله صلى الله عليه وسلم شكو ليش يدقى جعفر شين جعفر ابن سليمان الضبعي جعفر ابن سليمان الضبعي شين شكو جعفر دقى ثابت شين دي وانت ثابت دي ابن أسلم البناني شكو دقى أنس ناكا ينظم وانا هنيا تأنس كي ya karantar da dalibai guda biyu kenan kamar da magani anan akwai Salam ibn Sulaiman Abul Munzir daga Sadiq ko kuma hanyar wato Ja'far ibn Sulaiman shima daga Sadiq to yake sake kawo lafazin hubbiba ilayya nisa'u wa tibu an sanya mun san mata da san turare waje ila qurratu aini fi salat an sanya wato qurratu aini dadin ido na fissalati a cikin sallah mun ga irin riwaya ce dai bambancin kawai shine wancan yace hubbiba ilayya min dunyaku daga cikin ababan duniyar ku nan kuma yace hubbiba ilayya bai ce min dunyaku din ba zamu iya dauko wancan kalma daga nan sai ka kara mana fassarar wannan riwaya ce iri daya da waccan karara in muka kalle su fa'idojin da zamu samu daga take idan muka hada duka biyu kafin mu wuce shine na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana kokarin karantar da al'umma sani sunnar kaunar matansu cewa kar su ji kunyar nuna wa matansu kauna shi ma yana nuna wa matan shi kauna domin hakan abin bukata ne ga samun kyakkyawar zamantakewa cikin al'ummarsa kamar da muka ambata a makon da ya shuɗe su daman mata ba sa bukatar sai an musu wannan fada su mata dama an san zuciyarsu da su zuciyarsu tana da iya kauna musamman ga makusantansu iyaye da ƴaƴa da mazajensu to shi namiji shine yake bukatar wannan wa'azin to namiji zai iya kin yin kaunar zai iya yana kaunar ma ya kin ya kike gaskiya zai iya yana da zuciya take da taurin da za ta iya rashin mutunci bari mu fada da harshen ku ko yake kyautawa ko ba haka ba za a same shi da abubuwan rashin kyautawa iri daban-daban to da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito karara yake ga al'umma ta cewa su kaunaci matan saboda kuma matan suna da bukata zuwa ga wannan kaunar wannan kaunar za ta ba su dama su nuna wa mazajen kulawa kuma su kula musu da dukiyarsu da ƴaƴansu wanda wannan shine ɗaya daga cikin primary responsibility na mata aure kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta kiyaye ma mijinta dukiyarsa da ƴaƴansa da ainihin wato sanda baya nan na biyu kamar da muka faɗa wannan yana nuni zuwa ga hirs kwaɗayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala salamati mujtama'ihi wa ummati samun salama samun zaman lafiya a cikin al'ummarsa da mutanen shi idan maza suna nuna wa matansu kauna to za a samu zaman lafiya idan ku ba ka haka za a samu tuntuni iri daban-daban don Allah ka shawayar nan idan maza suna nuna wa matan su kauna to za a samu salama idan ku suka ki to za a samu matsala yaya hakan yake shine musamman yayin da muke gani a wannan zamanin da muke rayuwa mata da dama saboda rashin samun kaunar mazajen su da ya kamata su samu suna shiga cikin imuwa iri daban-daban wanda yana haifar da matsala a cikin al'umma za ka samu labarai iri daban-daban game da mata waɗanda kudai suka shiga shaye-shaye saboda jin damuwa mijinta yake mace yana son ta yaki ba ta kulawar take bukata za ta shiga kungiyar shan shisha ko wani kwaya can wanda za ta sha ta abin nan wata kwaya wanda za ta sha don ta rude da ta fita daga cikin damuwa da take na ɗaya kenan na biyu ana samun mata waɗanda suke neman hanyar da za su ba kansu kulawa ta fuskar ko dai su samu wasu mazaje a cikin gobe ko su shiga kungiyoyin ƴan maɗugo ko wata kungiya ta barna wata kuma sai ta kuka wata ta shiga cikin kunci wata har ta samu abin nan wani matsalar psychiatry ko dai depression damuwa ko kuma har ta zama sai an kai ta asibiti an mata allurai ko an kai ta dinga ba tana ganin psychiatry doctor da makamantansu duk wannan yana faruwa sakamakon sakaci da maza suke yi wajen nuna wa matansu cewa suna son su to Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kokarin ya hana faruwar wannan domin in sai haka abin zai biyo baya na farko za ta zama daban a cikin mutane ba ta iya yin abubuwan ta yadda ya kamata ba sannan kuma ƴaƴanta zuriyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su wanda suke karkashin kulawarta za su samu matsala ba su samu kulawar da ya kamata su samu ba sannan wannan yana nuni zuwa ga halaccin mutum ya bada labari ma abokan shi cewa kai wallahi ina kaunar matata wanci kar a ganin haka a gaiwai kaman shi mara kunya ne ko mara kamun kai a ba matsala ba ne don ya faɗa ya ce ina kaunar wance wallahi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya ce ina kaunar duka matana sannan kuma har ila yau daga cikin illolin da ke cikin wannan wato dalilin da ke cikin wannan ko a fa'ida da ake cewa daga cikin wannan kamar na ambata shine cewa sallah wata ibada ce muhimmiya wadda sam kar mutum ya saki wani abin duniya ya sa ya sakaci da ita sai mu ji hadisi na gaba da al-Imam an-Nasa'i yake cewa akhbarana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah ya amsa shi wannan daga Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah an-Naysaburi kenan a Sulami wanda alƙali ne na garin Naysabur malamin su Imam al-Bukhari da Abu Dawud da shi kanshi na sayyidin kamar da muka gani anan wanda ya rashi ka ta 258 a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi kuma daga baban shi haddathani abi baban shi shine kamar da yake sunan Hafs ibn Abdullah ibn Rashid Abu Amr shi ma yayi alƙalanci sai da ya rasu aka sadan shi yayi shekara 20 yana alƙalanci a Naysabur baya alƙalanci da komai sai da hadisi baya yi da ra'ayin shi yana da hadisi a cikin kutubu sita din banda sunan ta Imam Tirmidhi kadai daga Bukhari banda Tirmidhi banda Muslim Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duka daliban sa ne ya rasu shekara 209 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga Ibrahim sai shi kanshi na sai yake cewa wa huwa shi Ibrahim shine Ibn Tahman Abu Sa'id al-Khurasani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci duk da yake ana zargin shi da bid'a ta irja babban malami ne daga cikin malaman musulunci shi kuma yake daga Sa'id ibn Abi Aruba Sa'id ibn Mihran kenan Abu Aruba sunan shi Mihran shi kuma Sa'id ana mai alƙunya da Abu Madri al-Yashkun ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci shi ma su rasu wata shekara ta 156 ya da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita to shi kuma shi ke riwaya anan wajen daga Qatada ibn Di'ama as-Sadusi Abu al-Khattab wanda ya rushe kafin 118 babban dalibi ne makata Anas bin Malik mun ga mun samu wata hanya daban ba ta Thabit ba wadancan hanyoyin daga Thabit yanzu shi ma Thabit ya samu mutaba'a daga wane kenan daga ainihin wato Qatada dan ajin su daliban Anas bin Malik ina fata muna biyu wannan shi ke wannan isnadin shine irin wanda yake cikin littafin shine lafazin Abu Awana a cikin Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim shine irin lafadin shi. To a Qatada yace daga Anas, Anas yace lan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Anas yake faɗa wannan magana, yake cewa lam yakun shay'un ahabba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i min al-khayl, babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba'da nisa, bayan mata, min al-khayl, fiye da doki. Mara saboda doki yana kawo lada, kamar yadda san mata din na aure lada ne, to haka lokaci doki shi ma in mutum yana kiwon shi saboda jihadi, duk kashin da yayi, da fitsari da yayi, da haniniya da yayi, ana rubutawa mai shi lada ne. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son doki. Akwai ziyada da ake ruwaitowa ko ake faɗa daga Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda ke cikin littafin shi abin nan wato al-ilal wa ma'rifatur rijal, cewa da kuma az-zuhud, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiru al-ta'ami wash-sharabi wala asbiru al-hunna, ina iya hakura da abinci da abin sha, amma bana iya hakura idan bana kusa da matana. Duk da yake akwai maganganu akan lafazin, amma dai a aikace wannan haka yake, saboda duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya, ba a taɓa ruwaita yake tafiya shi kadai ba, mire ba garin Madina, sai ya dauki wata daga cikin matan shi ya tafi da ita, ya musu qura'a, ya tafi da ɗaya daga cikin su, baya tafiya shi kadai. Kuma kamar yadda yake cikin riwaya mawqufiya daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, sori, daga Umar, Abdullah dan Umar, daga Umar yake cewa khairu hadhihi al-ummati aktharuha nisaa'an, mafi alkhairi a cikin wannan al'umma sune waɗanda suka fi sauran, wato wanda yake da mata hudu ya fi wanda yake da uku alkhairi, wanda yake da uku ya fi wanda yake da biyu, wanda yake da biyu ya fi wanda yake da ɗaya, mai ɗaya ya fi wanda bai da ita. Gwargwadon yawan matan da mutum yake kula da su, yake ɗaukar ɗawainiyar su, yake ba su abinci da wurin kwana da sauransu, to gwargwadon alkhairin da ya samu. Domin kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wa lukmatun taj'aluha fi imra'atika sadaqa, duk loma da zaka dauka ka sanya wa matarka a baki ta ci, sawa'un ka sa mata da hannunta ka ne ko ka ba ta dace ne, to wannan ita ma sadaka ce mai zaman kanta. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu rahimahullah ya rawaito wata kissa a cikin kitabu Zuhud dinsa, da kuma littafin shi mai suna Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, cewa wata rana Abdullahi dan Umar an je wani yaƙi wanda ake ce mashi fathu ko yawmu jalula, yaƙi ne da sahabbai suka je suka ci nasara a kai, ya ci ke cewa fa waqa'a jariyatun fi sahl, a cikin rabona da aka bani na ainihin wato ganima, sai na ga hadda wata baiwa, wata budurwa kyakkyawa, yace ka anna uzunaha ibriqun min fidda, kunnan ta fari tas kamar azurfa, yana walkiya kamar azurfa, baturiya ce kyakkyawa, yace fa ma sabartu anha, wallahi sai na kasa hakura da ita, hatta kan qabbaltuha wan nasu yanzuruna, yace sai na sambace ta a gaban mutane kowa yana gani. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kafa hujja da wannan asari akan cewa idan mutum ya samu baiwa wadda take ta taho ne daga kasar kafirai, to ba sai ya jira ta yi istibra'i ba, zai iya istimta'i da ita. Wadda zai zata istibra'i ita ce wadda ya siye ta ne ta hanyar, ko aka ba su kyautarta ta hanyar tana da wani mai gida a cikin musulmai. Wannan kissa duk da tana da matsala a cikin isnadinta, wasu sun kafa hujja da ita akan halaccin mutum ya yi wa matar shi sumba ko ya rike hannunta a gaban mutane, inda ya nufi wannan mahalli ne da aka ta nizai a kai. Sahihiyar magana kuma yana koma ga zuwa ga al'adun irin mutanen da kake cikin su, domin kissa dai bata inganta ba. Baya ga shi Ahmad ibn Hanbal ibn Abi Shayba ya rawaita a cikin al-Musannaf, haka al-Bukhari a cikin at-Tarikhul Kabir shi ma ya rawaito ta, da wasu waɗanda ba waɗannan ba. A cikin isnadinta akwai wani mutum mai suna Ali ibn Zayd ibn Dad'an, wanda malaman hadisi ba sa karɓar riwayarsa, sai malamai suke cewa ko da ma ya tabbata din, ba za a ɗauki wannan a matsayin wani abu ne da ya faru ga wani na rauni, wata nazuwa ce ta faru ga wani na rauni, amma da ya zama al'adan mutanen wannan zamanin. To haka ko a yanzu ma bai zama al'ada ba, ma'ana garin nuna wa matarka ƙauna, ba za ka je kana yin abin da har za a ganka mara mutunci ko mara kamun kai ko wanda bai san ya kamata ba, dole ne ai iltizami da abin da al'ada ta kirki ta hukunta. Al'ada mai kyau mutuncin da aka san mutum da shi wanda irin wannan mutumin a matsayin shi ko a shekarunsa ko a irin dangantakarsa irin abin da ake tunanin zai yi. Sai ya ce sarki ne ko hakimi ko mai anguwa ko malami ko limami ko wanda ake ganin shi wani babba, akwai abin da ba a tunanin a ga yayi a cikin al'ummarmu. Misali yanzu ba za a ga limamin juma'a ko hakimin wata anguwa ko wani mai anguwa kawai ya riko hannun amarya shi suna tafiya akan titi ne ya halatta, amma al'umma ba ta ganin wannan a matsayin abin da ya kamata. To kuma ana aiki da al'adatu muhakkima. An taɓa bani labari, kuma labari ne inganci, cewa a ƙasar Kebbi, a wani gari a ƙasar Kebbi, an taɓa cire wani mutum daga limanci ne yin laifin shi ya goya matar shi akan mashin. Akan mashin wannan fa roba-roba. Kun ga muka usta da ya gani mutu wannan wani kwalita ne ko? Kowane ustazu ya wuce ya ga matar shi da niƙabinta suna tafiya suna kira. Kina fitanar yin daki gansu ya ke kirgar dozin na babura waɗanda suke yawo haka kowa yana makale da amare shi da na kabinta ake ranar juma'a ne ranar sallah ne koyaushe. To a ƙasar su sun san wata ƙira a kin su a gunsu wannan ba mutunci ba ne. Babban mutum ne mai kima a cikin mutane ya goyo matar shi a da kyautawa. Da haka da 'yan kwamiti suka ga wannan aka yi ta surutu a gari, aka ga cewa wannan yanzu mutane ba sa ganin mutuncin shi, gaskiya bai kamata shi ne limamin mutane ba, kawai suka cire shi. Da haka kowane gari da al'adarsu, amma mu yanzu a nan wataƙila wannan ba wani matsala ba ne, ba wani matsala ba ne. To ballantana kuma a mota, to wataƙila su ma za su yarda a mota ban sani ba, amma dai jerawa da ƙafa da kuma a mashin, to mutane ba sa ganin shi a matsayin al'ada ne cewa a wancan yankin. Shi wannan abin da yake nufi shi ne za a kula da al'adu wanda suke masu kyau. Wani lokaci mutane musamman ustazai da zafin kai suna da ƙoƙarin cewa sai sun yi tawaye ma mafi yawan al'adu. To wannan ya saba wa addini jama'a. Ƙoƙarin tawaye ma al'adu waɗanda suke ba su da wani aiki. Musulunci bai ruguza al'ada gaba ɗaya ba, ya ruguza munanan al'adu ne. Misali kukan mutuwa, irin takaba da ake ta jahiliya, gadon da muka yi magana a ran nan gaje mace gaba, to ire-iren abubuwa waɗanda suke marasa kyau su ne musulunci ya hana. Amma sauran al'adu waɗanda suke suna nuna shahama, suna nuna mutunci da kamala da sanin ya kamata, to addinin musulunci bai hana su. Misali yanzu muƙaddara, misali yanzu a cikin al'adun ƙasar nan a da, ban san ko yanzu ana yi ba, na ka ce an yi haihuwa an sa ma yaro sunan shi, to fitin shi da hidima kenan. Sanan suna za ki kawo kayan mai suna da ake cewa, don sallah za ki mishi ɗinkin sallah har ya girma har in zai aure ki da ta cewa akan wa zai aura mai za a yi. Kamar ke ce wannan yarinya da aka sa ma sunan shi to ta zama fa kamar ke kike da ita, komai ya shafe ta ya shafe ki, za ki ta nan nan da ita kina abin nan. Kin ga al'ada ce wannan, ba wani digi dalili a kai, amma al'ada ce mai kyau don tana ƙara danƙon zumunci. To irin waɗannan al'adun suna nan da yawa haka. To mu ustazai da muka bi yanzu saboda ƙarancin ilimi ko ƙarancin shekaru ko wani zafin kai, kawai sai ka ji mutum ya ce shi baya shi bai yarda da al'ada kaza ba. Akwai wanda aka dinga rigima da shi akan wai matar shi ta haihu an kira wasu tsohuwa ta wuce mata wankan jego, sai ce sai an gaya mishi waya idan aya ko hadisi ta ce haka. Wata ce kawai yaro ne ya na san wani aya ko hadisi, babu aya ko hadisi, amma ba mummuna al'ada ba ce. Al'ada ce mai kyau domin za a taimaka mata idan a koya mata yadda ake wannan rayuwa. Don ta yi haihuwar fari ne ko na biyu, ba ta san rayuwar da ake yin jego da kula da yaro da kula da kanta da sauransu ba. To tana buƙatar wanda ke da experience wacce koya mata, ko dai a tafi da ta gidan tsohuwar ko tsohuwar ta zauna. Kai kuma tunda kai ka ja mata wannan sai ka haƙura kuma tsohuwar ta da maka da ita kan kai. To sai ustazai sai suke bace da ba a yi ta rigima da su, to ba daidai ba ne. Domin ba su da dalili a kan haka. Abubuwa na mu'amala shari'a ta bar su ga mutane, kowa su mu'amala a bisa yadda al'adun su suke. Shari'a za ta shigo ne kawai a cikin abin da ya zama ya keta haddin shari'a. Da zarar ya keta haddin shari'a ko kuma ya zama zari'a ba keta haddin shari'a, to shari'a ta ce to banda wannan. To shi a al'ishq kaunan mata din iri uku ne. Kamar yadda muka ambata, na farko shi ne a ishqul zawjati wal jariya, ƙaunar matar aure da kuma baiwa da mutum yake da ita in yana da sadaka. wannan shine halas ne kuma kamala ce, halas ne kuma kamala ce mutum ya zama yana da mata ko yana da mata ya tara su kuma yana nuna musu kauna ta hanyar magana mai dadi, hakuri da su, ya siya musu wannan, ya siya musu wancan, duk abin da ya gani ya burge shi na sutura ko kayan jin dadin rayuwa ko kayan kalekale, ababen sanyawa na sutura, ababen sanyawa a jiki na shafe-shafe da turare da kaza, duk abin da ya gani ya ta musu wahala. Sai yanda ake cewa wata ce ai dan wahala ne, yana nan yana wahala da mata kannan shi da yabba ba shi ta ji haushin shi. Abin mamaki mu suma suna da maza kuma yan wasu gida ne maza, kuma suma suna mutu wannan wahala. Mijinta yayi mata wahala, tana son ma mijin kanwata shi ma yayi wahala da kanwata, amma ba ta son matan wanta ta bori mijinta. Wannan irin zalunci ne mutanen mu suke irin wannan. Ko tana da miji tana bore shi, kanwata tana da miji tana zuga kanwaye da za a bori mijin. Ko mun gani hatta bora ita ma tana ganin kamar kaninta ne, amma ko ba ta son kaninta shi kuma ya auri wata ita ma ta bori nata mijin, za ta sa musu ido wata yadda ba, to ba daidai bane. Wannan wahalar da mutum yake mata to kamala ce, daraja ce ga ita namiji ya dinga wahala da matan shi da iyalan shi, a ga yana musu duk abin da ya kamata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaiwa mutuka ta aikin gida yake taya shi, share-share, wanke-wanke, yi ma yara wanka, mopping, wane ne, wanke toilet, duk abin da ya ga kamata ya kawai ba a ga yana yi. Shi dai kamar da malam Musa Sa'adi malamin mu yake faɗa, Allah ya saka mai rahimi, shi dai matsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zara an kira sallah, duk aikin da yake kai ana kira sallah ko dai aje ne kika yi shi. Ba wai matsala indirisan ba, tabi'a shi kenan. Ko mun gani duk abin da yake taya ki ko muhimmancin da yake muhimmancin sallah ba, da an kira sallah dai aje ne kika yi wannan tankadan wanda ke cikin rariyar a cikin rariyar zai bar shi bane ƙara sabai tashi ba ke yi. Yana daga cikin kamala namiji zama yana kulawa da matan shi, yana musu duk abin da ya kamata domin su samu jin daɗi su kuma su ji da iyalan shi, ƴaƴa da sauransu. Na biyu shi ne wanda yake akwai wanda wannan shi kamala ne kuma sunna ne. Na biyu shi ne wanda yake mubah, wanda ya halasta amma kuma sai mutum ya takamman gaba da shi, shi ne a ba mutum labarin wata mace da take da irin siffar da yake so, ko ya ga wata mace da take da irin siffar da yake so nan da nan sai ji ya kaunace ta, to wannan ma ba haram bane. Sai dai idan ya wuce makaɗi da rawa wajen kaunata din, dan kawai ya ganta ya ce subhanallah, masha Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqina, ko ya faɗa a cikin zuciyarsa, ko ya haɗi ne, to wannan ba laifi bane. Domin ga Aisha da ta ga Safiya ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin Safiya ba matan manzon Allah bace, ta zo neman ya fanshe ta ne, ko sai ta ce ni wanda kake tafi ba gidan nan, wannan da ganin take kawo matan nan idan ne gidan ne ya ganta yace yana santa, to sanda dai ce yana santa na ga kafin ya aure ta ne, to kenan cewa kana son wata to ma ba haka ba za ya aure kenan, tunda an ce kuma tazawwajul wadudan waluda, masu son ku wanda suke haihuwa dole sai in akwai so ake yin aure, in aka aure babu so akwai matsala. Da haka wannan mubahi ne ibn qayyim ya kawo wannan, yake cewa kamar mutum ne ya a siffanta mishi wata mace wadda take da kyau irin wanda yake so ko irin dabi'a da yake so. Ya ji labarin ai wallahi ta iya girki ko tana da dogon gashi misali, ko kuma a ce ai ta iya tilawa tsohuwar yan musabaka ce misali, ko mun gani ko a ce ai dangin su wanda ke yana san irin wannan dangin misali, a ce ai ba ai shuwa arabci ko ba kun da talaggon da ke misali, ko an san mutanen garin ko suna da wata siffa ta musamman da irin yake su, to ko a ce ai ba manne ya ce dangin sarki zai zo kenan, ko misali, ko to in ya ji wannan ya ji yana san ta, wannan jin san da zai a zuciyarsa ba laifi bane. Idan yana son ta so na gaskiya ba ta zama nazuwa wadda ka za ta wuce adira ba, da lakin sai zai aure ta kawai. Matsalar mu a al'adunmu, to da gaskiya al'adar da musulunci yake frowning at bai son ta, shine irin al'adar da muke ta dade wata neman aure, a dade ana neman aure shekara uku hudu biyar ana wai courtship, to musulunci bai san da wannan ba, inda yana haifar da kuma matsaloli iri daban-daban. Ya haifar da matsala ta a samu barna a tsakankani, ko kuma a samu yaudara, ko to ana cewa Allah ya tayyace ni shekara biyar muna tare rana a tsaka ya ga wata yake yana so, ko kuma ita ta yaudare shi, ya yake ce mishi let koma ya zo, ko let koma ya zo, dama ko ne cousin din ta dama yana nan yana hararata to kun ga dinin wannan tsafan din zai haifar da gaba tsakanin dangin kwana da wanci to inda ake da suka gabu wata biyu an yaure ta ba kai ga nan ba ko haka ko ace an san matsala har ta yi ciki ko an san matsala har ta gudu da waye duk wannan yana faruwa ne sakamakon dadewa da yake to musulunci bai da wannan ba to idan mutum ya ganta yana so ko ya gina san ta sosai marmaza sai ya aure ta wannan halas ne to shi ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kiji kina ba mijinki labarin wata ko kusa ne bai hana ku idan ka siffanta mijinki wata ƴa mace ai kaza ce so ne kake kina kana ta mai idan maza da dama da haka suka samu mata ta biyu ko ta uku matan sai suka ba su labarin wata kawa ko to da suka sani a islamiya ai wallahi wanki akwai kirki mijinta ya rasu ina tausaya mata wallahi baban mubarak dan Allah din za ka yi mana kayan sallah ma ka taimaka ita ma a sa da ita wallahi the next thing goes baban mubarak ya fara abin nan karkata kafin ki dawo kan hanya sai dai aje kana sallan nan ne kawai aje masu kawo amarya sai ki ji buda kawai to shi sa ba daidai bane ki je ki ta sukkanta wa wannan miji wata ƴa mace in ba shi ya saki ba sai ki ji ki bincika mu amma kai ki ga kina yi ki ba ki sa kanki a cikin wata danja na uku shine wanda yake al-ishqul haram mutum ya so wata mace so wanda yake yana bayuwa zuwa ga fasadi ko barna ko fasikanci ko mummunan tunani ko mummunan alaka da duk wani abu wanda ya haramta na khalwa na fasikanci da barna musamman wannan zamanin da abubuwa suka lalace da haka to wannan haramun ne to duk abin da yake magana akan san mata din bai shafi wannan ba san bai shafi shi ba ya shafi wancan ne na matan aure na gida ko kuma wata mace wadda mutum ya ganta yana niyyar ya aure ta to babu laifi ya ci aran shi yana son ta ko babu laifi yayi abin da hakan zai bayi zuwa ga taso shi ita ma shine ya faɗa mata yana son ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai yazo yana son shi ya ga mawliyanta yana son ta babu laifi kuma ya mata kyauta domin ya tabbata halaccin haka game da ake magana akan mai takaba walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ko alim Allahu annakum satadhkurunahunna Allah ya san za ku ambace su a zakata walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa to fadan qawlan ma'rufa din nan in ya zama an yi kaidi ga wanda take takaba to kenan wanda ba ta takaba babu miji akan ta ba ta takaba to za ka fada mata magana za ta so ka kai ma to babu ne ke faɗi wannan bil ma'ruf illa an taqulu qawlan ma'ruf ina fata mun gane wannan to wannan dai a take take nan kware da gaske ai mun afuwa kware wallahi ne kawai na ga malam Yusuf da yalo ce Allah na manta mun ga darasin nan na ma manta ga baki dai wallahi da nayi bincike su sai kai wannan dai ina ga yayi ta haka wutar kadar kifaya za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa babu mailul rajuli ila ba'd nisa'ihi duna ba'd babin da ke bayani akan hukuncin namiji ya karkata zuwa ga wata matar shi fiye da ɗayan ya nuna ya fi son wata fiye da wata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah